Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Jama'a assalamu alaikum, barka da warhaka, da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau akan ɗage zaben gwamnoni da kuma yadda hakan ya shafi rayuwar jama'a. Da yake kuma yau Juma'a, muna tare da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. Ɗage zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohin da hukumar INEC ta yi daga ranar 11 ga watan Maris zuwa ranar 18 ya dagula lissahin angaye da amare da dama, waɗanda da a ranar 18 ga watan za a yi bikinsu, amma a dole a tilas aka ɗage ko aka dawo da shi baya, kamar yadda za ku ji. Da farko, ga angon da ya kammala shirye-shiryen bikinshi tsaf, sai kuma hukumar INEC ta maida mishi hannun agogo baya.
Sunana Awwal Muhammad Usman. Sai na ji ana cewa ai an ɗage election sai on 18. Nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abun ya ban mamaki, na gan shi imaji wa mafarki haka na ga abun. Ni gaskiya wannan ɗaga zaɓe ban ji daɗinsa ba, saboda akwai mutanen da wasu ma wallahi na gaya miki jiya suka shigo ma, saboda sun zo daga wasu garuruwan, saboda daman da Allah ya nuna wannan ranar za a yi biki 18 ga wata, ga abin da ya zo kuma yanzu ya faru. Kawai kwatsarce muka ji an ce an ɗaga election sai na su 18. To gaskiya ni dai ban yi farin ciki da wannan abun ba. Abun ya ƙuntata mun, saboda na ce in yi azumi da iyalina ni ma. Dole haka zan yi haƙuri in bari sai bayan sallah. Na haƙura kawai in bari sai bayan sallah yanzu. Amma gaskiya ni a ra'ayina ban so aka ce wannan ranar da aka sa ba lissafinta ya canza. Amma zaɓin Allah shi ne daidai. Tirren gini tirren zane. Allah dai ya rubuta dole lissafin na a haka zai zo. Ni kuma a choice ɗina, zaɓina, ban ji daɗin ɗaga zaɓen ba.
Ga wata amaryar da ita ma bata ɓoye ɓacin ranta da ɗage zaɓen da INEC ta yi ba.
Sunana Habiba Umar Ilyasu daga Nasara Igos, Nasara State. Gaskiya ɗaga zaɓen nan bata min daɗi ba. Bata min daɗi ba sosai, saboda jin da na fara jin an ɗaga wannan zaɓen, ina ga har gari ya waye ɗin nan ban yi bacci ba. Don na shiga wata hali ina tunanin ɗan kowa ya san cewa ɗaga biki, ɗaga aure bai da kyau. Kuma sheɗin na iya shiga al'amuran. In aka ce yau an ɗaga aure, gobe kaza kaza, kuma la'akar da cewa kwanaki na ɗan yi zazzaɓi, ban ji daɗi ba, ka ɗaga aure ga wannan zaɓen an kuma ɗaga auren. Gaskiya ban ji daɗi ba sosai. Amma alhamdulillah, iyayen angon su ma sun duba cewa bai dace daga ɗagan biki ba, shi ne aka ɗan dawo da bikin baya. Aka dawo da ita Alhamis. Ranar Alhamis 16 ga wata, ranar Juma'a in ya so kowa zai kuma, saboda ranar Asabar ya samu ya yi zaɓe. Amma kan gaskiya ta canza muna shirye-shiryen da dama muka tasa a ƙasa muka sa a gaba.
To wai ma meye dalilin hukumar INEC na ɗage zaɓen?
My name is Abbas Juma from Daily Trust. I cover the Independent National Electoral Commission.
Sunana Abbas Jimo, ni ne wakilin jaridar Daily Trust a hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Alal haƙiƙa, yunƙurin jinkirta zaɓukan gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da mako guda, wato daga ranar 11 ga watan Maris zuwa 18 ga watan, an fara shi ne daga ranar 25 ga watan Fabrairu, ranar da aka gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun ƙasa. Saboda ba su ga sakamakon zaɓe yana bayyana kai tsaye daga rumfunan zaɓe zuwa matattarar bayanai ta INEC, wanda ake kira IRF. Hankalin kowace jam'iyya ya tashi. Wannan ne ya sa jam'iyyu suka yi kakkausar suka, saboda lamarin ya shafi dukkan jam'iyyun, saboda suna jiran sakamakon daga rumfunan zaɓe da su san halin da suke ciki. To lokacin da INEC ta fara tattara sakamako, an samu ƙorafe-ƙorafe daga jam'iyyu. Ina mai tunawa yadda Dino Melaye, babban ejan ɗin PDP, ya jagoranci wakilan wasu jam'iyyu shida suka fice a fusace daga cibiyar tattara sakamako ta ƙasa. Wannan lamarin ne ya sa suka tafi kotu, suka buƙaci a ba su dama su duba muhimman kayan zaɓe. A Najeriya, idan aka ce muhimman kayan zaɓe, ana nufin takardun ƙuri'a da takardun rubuta sakamako da kuma na'urar tantance masu kada ƙuri'a, wato VIVAS. Ana cikin haka, sai ita ma INEC ta je kotu ta kai kuka cewa tana buƙatar sake yi wa na'urar VIVAS saiti, saboda ai amfani da su yayin zaɓukan jihohi. Tunda ai zaɓukan jihohin sun haɗa da zaɓukan majalisun dokoki na jihohi. A jihohi 28 za a yi zaɓukan gwamnoni. Amma a faɗin ƙasar nan, in aka ɗauke yankin birnin tarayya, za a yi zaɓukan 'yan majalisa. shi yasa INEC ta je kotu. Kuma kamar yadda duka muka sani, da hannu ake sake yin seti wa Bivas, kuma ba zai dauki kasa da kwana 3 zuwa 4 ba kafin a kammala setin na'urorin guda 176, wato guda a kowace rumfar zabi a fadin kasar nan. Kowace na'ura za a yi mata seti ne da hannu a headquarters hukumar, sannan a tura zuwa jihohi, daga can kuma a tura su zuwa ga mazabu, sannan zuwa rumfunan zabe. Tun bayan da INEC ta gabatar da buƙatar ta, sai ranar Laraba kotu ta bada damar sake saitin na'urar. Sai dai kuma hukumar ta bada tabbacin cewa bayanan zaɓukan shugaban ƙasa da na majalisun dokoki na ƙasa na ranar 25 ga watan Fabrairu suna nan a rumbun bayanan ta, babu abin da zai same su. To tunda ranar Asabar 11 ga watan Maris ya kamata a yi zaɓukan, kuma tunda ranar Laraba aka samu umarnin kotu, to da yammacin ranar kenan za a fara saitin na'urorin. Wato kenan idan aka dauki kwana 3 ana saitin, ba zai yiwu a yi zaben ranar Asabar ba. Ma'ana tunda sun ce za su dauki kwana 3 ko 4 suna saitin, sai ranar Juma'a da yamma idan sun yi sauri za su kammala. To kaka kenan za su yi su kai na'urorin rumfunan zabe kafin ranar Asabar. Shi yasa manyan jami'an hukumar suka gana ranar Laraba, shawarwari biyu aka kawo. Wasu suka ce a ƙara mako biyu kenan a yi zaɓukan ranar 25 ga watan Maris, amma galibi sun fi gamsuwa da ranar 18 ga watan, saboda a cewar su abin da kawai ya haddasa jinkiri shine sake saitin Bivas, wanda za a iya kammalawa kafin 18 ga wata. Bayan manyan jami'an hukumar sun tattauna, sai suka amince da 18 ga watan Maris. Kuma maganar nan da nake yi da ku, mun tuntuɓi wasu jami'an hukumar sun ce sun ma fara saitin na'urar ta Bivas. Wannan shine halin da ake ciki yanzu haka.
Muhammad Awal Suleiman kenan ya karanto bayanin wakilinmu a hukumar zaɓe Abbas Jimo, wanda Muhammad Kabir Muhammad ya hassara daga Turanci zuwa Hausa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Minna jihar Neja a kan mita 90.1, da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Muna tare da wasu ƙarin bayanai kan ɗage zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da hukumar INEC ta yi, amma kafin nan ga muƙaddashin editan jaridar Aminiya Bashir Yahuza Malonhashi da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau.
Kamar yadda muka saba a wannan makon, muna da babban labari wanda muka yi mataki abin da ya sa hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta INEC ta ɗage zaben gwamnoni. Akwai kuma bayanin da masana suka yi na cewa idan masu zaɓe ya buɗe a kakar zaɓe ta bana. A labarin ƙasashen waje kuwa, muna ɗauke da cikakken labari game da yanda ƙasar Ghana ta yi bikin cika shekara 66 da samun 'yancin kai. Akwai kuma labarin yadda ƙasar Mauritania ke farautar 'yan ta'addar da suka tsere daga gidan yari. Sai kuma labari na gaba wanda ke ɗauke da yadda ƙasar Ukraine ta sha alwashin inganta tsaro a birnin Bakhmut. A labarin al'ajabi kuwa, muna da labarin wani almajiri da ya zama miliyoniya ta dalilin zobe. Akwai kuma labarin wani tsoho mai shekara 85 da ya auri matarsa ta 11, a yanzu haka yana da 'ya'ya 38 da jikoki 88. Akwai kuma labarin wani ɗan Najeriya gwanin tsallen igiya wanda ya shiga kundin bajinta na duniya. A labarin wasanni kuwa, mun yi sharhi ne da nazari game da ainihin shin ko asalin za ta iya lashe gasar Premier ta bana. A nan mun auna irin ƙarfinta, nasarorinta da kuma kasarwarta. A wannan makon ma duka shafukan da suka saba fitowa kamar gizago, musha, dariya, addinin musulunci da na Krista, da wadari, dausayin kauna, sanadin rayuwa, dodorido da sauransu. Duka suna nan daram kamar yadda aka saba a kowane mako, dauke da hotuna a dukkan shafukan da suka kamata.
Kun dai ji irin labaran na Aminiya, don haka kar a bar ku a baya, kuma ku saya ku karanta. Suma ƴan kasuwa ɗage zaben ya shahe su, kamar yadda za ku ji ra'ayoyin wasunsu a tattaunawar su da abokin aikinmu Usman Bello Balarabe.
Sunana Aminu Salado. Daga zaben da aka yi bai min daɗi ba gaskiya, saboda mun riga mun shirya tsaf domin a zo a gabatar da zaɓe tunda abu ne da aka jima ana jiransa. For a very long period of time ana jira, kuma yanzu zace an ɗaga su dalli ba notification. Gaskiya ban bai min daɗi yadda ya kamata ba.
To shin a ganin ka ɗaga wani daidai ne ga ile kuka?
Eto ba za mu ci daidai ko ba daidai ba, saboda su suka san me yasa suka daga. Amma mu dai a mahanganmu muna ganin yadda suka ce sun shirya tun a lokacin da shi shugaban ana gaba bayanin cewa an shirya tsaf, kuma ba abin da yasa a daga. Bai kamata a ce an daga shi ba. Abin da ya shafe mu gaskiya, mu abubuwan mu a matsayin da 'yan kasuwa, kasuwanci tun da aka fara zaben nan da ya tsaya gaskiya sosai, kuma muna jiran mu ga an yi zaben nan, saboda ko Allah zai sa hanyoyi su bude, tunda kuwa na tsammanin wani abu zai iya faruwa. Shi za ga 'yan ƙauye, 'yan sauran garuruwa ba su iya shigowa su sai yadda kamata, mu kasuwa gaskiya a tsaye take. Ba wani motsi dake shi, wannan abin ya taba mu sosai kwarai da gaske.
To gaskiya dai da aka daga zaben nan gaskiya bai mana daɗi ba, amma kuma daga baya sai muka ga cewa tunda an daga zabe, mun ga kuma mun duba cewa mun ga shi daga zabe ko shi daga zabe ba zai hana Allah gudanar da al'amuran sa wanda ya tsara. To kuma shi sa kuma yanzu muna ta addu'a Allah ubangiji ya sa ya za a mana wani da ya fi alkhairi a wannan tafiya.
To alal haƙiƙa dai a farko lokacin da na ga cewa an daga zaben nan, magana ta gaskiya na ji ba daɗi. To amma duba da hujjojin da yasa aka daga zaben, sai kuma nake ganin kaman hakan shine mafi alheri, saboda yanayin dama da kotu ta bawa jam'iyyun adawa su dudduba abubuwa materials na zabe
daga zaben ta yayi daidai.
Eh to duba da ga wannan hujjojin da suka fada a rubuce, gaskiya ina ganin hakan shine daidai.
Naji ba daɗi, saboda na riga na gama shirye-shirye tsare tsaren cewa za a yi zabe ranar Asabar, sai kuma naji cewa an ce an daga. Amma ga duk mai bibiyar al'amuran siyasa a ƙasar nan zai iya hango cewa zaben dama za a iya daga shi, saboda kamar yadda su jam'iyyu wanda suka fara zabe suke ta korafi cewa wannan bibas sun baya amfani da shi ba, baya aiki, ya kamata a ce ana ɗora sakamakon zaben kai tsaye a online, kuma aka zo ba a posting. To shi ne kamar yadda INEC ta sanar cewa dalilin ta rage zaben nan. Ya yi daidai gaskiya, saboda shi ne ba da tabbacin cewa za a samu sahihin zabe wanda kowa ya faɗi ya san ya faɗi, wanda ya ci kuma ya yi nasara.
Shi ma Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano ya faɗa mana yadda yake kallon ɗage zaben da hukumar INEC ta yi.
Wannan ɗagewa dai a gani na dai rikicin siyasa ne ya haifar da ita, tunda aka yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya. Akwai jam'iyyu da suka ƙi amincewa da al'amarin, kuma suka nemi sai an ba su dama sun bi duka takardu da na'urori da aka amfani da shi. To sai kwanan nan ko a shekaran jiya ne kotu ta ba wa ita hukumar zaɓe damar ta sake canza na'ura da ake kira bibas yadda za ta yi daidai da zaben gwamnoni da 'yan majalisar jihohi. To wannan tsawon lokaci da zai ɗauka gaskiya ya fi ƙarfin a yi shi a kwana biyu a dokance kenan, amma a siyasance yin hakan abu ne wanda zai ƙara haifar da kace na ce, musamman jam'iyyun hamayya wanda dama suna ta zarge-zarge a kan rashin amincewarsu da zaben yadda ya kaya. Ka san a siyasarmu ta Najeriya ba duk ɗan siyasa baya ganin zaɓe ya yi mushi idan muddin ba shi ya ci ba. To wannan zai ƙara taɓarɓare wannan batu. Amma kamar yadda aka ce, idan aka dubi hukuncin kotun ƙoli da kuma aka dubi cewa kwana biyu zai yi wahala a ce an canza wa'annan na'ura ta bibas ta ta daidai da zaɓen gwamnoni, ina ga wannan a dokance abu ne wanda za a ce yana da hujja. Amma kamar yadda na ce a siyasance, waccan matsalar ita ce za a daɗe ana cece kuce a kanta, ta cewa batun akwai wata kumbiya-kumbiya da ake so a yi a cikin tafiya.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan. Na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Abbas Jimo da Usman Bello Balarabe da ma shugabanmu Muhammad Kabir Muhammad wanda ya taimaka mana da fassara, sai editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarau ke sallama da ku huta lafiya.